daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 16. Abin da ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi, inda za ku ji cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan da suka kwana da garwashin wutar gawayi a daki ba tare da sun bude taga ba a jihar Taraba.
Gawayi irin na hura wuta din nan, saboda baban namu tsoho ne ya kai shekara 90, amman tunda na kawo shi ina dan hura masa wuta ga sai muka dan iba ke muka hura sai muka tafi muka yi sallah muka dawo da wuta mai su wannan din shine nake zato.
Za ku ji ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin adawa lafiya na Babu Yakubu Makeri da sharhin jaridan jamhuriyar Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana bisa na'ura. Muhammad Dalo ke jagorantar shirin tare da shi Babu Yakubu Makerin wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya. Ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaida don tabbatar da daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA mai riko Gina Haspel ta shugabanci hukumar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare Gina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin. Haspel da yar shekaru 61 da haihuwa wacce take shugabancin hukumar a matsayin riko ta yi ta yin janye sunanta daga tantancewa saboda rike wannan mukami na dindindin sakamakon damuwar da ta biyo bayan samunta da hannu a cikin wasu matakai na tsananta neman bayanai daga fursunoni na musamman waɗanda ake zargi da ta'addanci. Amma a cewar jami'an gwamnati, shugaba Trump yana bata ƙwarin gwiwa cewa ta yi tsayin daka akan wannan matsayi nata. Shugaban na Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar da ko Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukuliyar Iran, idan ta yi hakan kuma za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. Trump ya sha sukan yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da ta rage radadin takunkumi akan Iran. Kuma ya nuna cewa idan aka tabbatar da wannan abu ko kuma yana kwatanta wannan yarjejeniyar da cewa wani babban bala'i ne, sai dai ya sha sukar da matsin lamba daga bangarori biyu ciki har da shugabannin kasashen Turai da suka so Amurka ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar, a ɗaya bangaren kuma Isra'ila wacce ta zarge Iran da yin ƙarya da zamba ko keta yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya zo nan Washington a jiya Litinin da zumar kama kafan manyan jami'an gwamnatin Trump domin Amurka ta ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar. Boris ya gana da takwaran aikinsa na Amurka Mike Pompeo, kana kuma zai gana da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da mai ba da shawara akan tsaron ƙasa John Bolton. Rundunar mayakan sama ta Afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara 30 kana kuma ta raunata wasu 51 a watan da ya gabata, a cewar sakamakon wani bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gudanar da aka fitar a jiya Litinin. Gwamnatin Afghanistan ta ce tana kokarin auna shugabannin Taliban ne ciki har da mambobin Quetta Shura, shugabannin kungiyar da ke zama a Pakistan. Majalisar Ɗinkin Duniya bata tabbatar da akwai wasu manyan shugabannin Taliban a wurin taron ba, sai dai shaidun gani da ido sun fadawa masu binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wasu 'yan Taliban sun halarci taron, wasu ma sun yi aikin samar da tsaro a wurin. A halin da ake ciki kuma hare-haren da mayakan sa kai suka kai a kan jami'an tsaron ƙasar a ƙarshen makon jiya ya hallaka jami'ai 252, wasu 400 kuma sun ji rauni. Kusoshin gwamnatin kasar ne suke shaidawa majalisa haka don nuna taɓarɓarewar tsaro da aka samu a kasar. wannan ne karin farko a cikin watanni da dama da jami'an suka bada sanarwar kisa mai dimbin yawa wanda aka yi wa jami'an tsaron Afghanistan. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin kasar yayin da take yaki da kungiyoyi biyu masu wuta da kayar baya a lokacin da kasar ke shirin gudanar da zabe a fadin kasar a wannan shekara. Wakilin muryar Amurka Moki Edward ne ya aika da wannan rahoto daga garin Awai inda sojoji suka ce sun gano makamai da aka shigo da su taba rauniyar hanya masu tarin yawa a wani dakin ajiyar kaya dake kusa da babban birnin kasar Yaounde. A cikin ɗakin ajiyar kayan sojojin sun gano albarusai 10,500 da wasu nakiyoyi da ba a bayyana adadinsu ba da bindigogi da adduna da kuma wukake waɗanda aka kama zuwa yanzu dangane da makaman dukkaninsu 'yan Kamaru ne. Jami'an suna zaton an shigo da makaman ne ta ƙasa daga ƙasashe makwabta musamman Najeriya. Sai dai mazauna yankin sun bayyana al'ajabinsu ga yanda aka shige shingaye na 'yan sanda da na jami'an tsaro jandarma da aka shigo da makama a cikin garin na Awai. Wata yarinya mai shekaru 17 da haihuwa da aka cinna ma wuta bayan an mata fyaɗe a gabashin Indiya tana kwance a asibiti rai hannun Allah yayin da rabin jikinta ya kone a fadar jami'an kiwon lafiya. An kai wa wannan matashiya ne wato hari a ranar Juma'a bayan fyaɗe da aka yi ma wata yarinya 'yar shekaru 16 kana aka kona ta har lahira cikin jiha guda wato jihar Jharkhand. 'Yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru 19 da suke ƙauye ɗaya da yarinyan mai shekaru 17. An ce shi ne ya zuba mata kadanzar kane cinna mata wuta yayin da ta ƙi yarda ya yi lalata da ita. An zargi wasu mutane hudu da yin garkuwa da kuma fyaɗe da wata yarinya mai shekaru 16 a makon da ya gabata. Bayan an wayi gari iyayen yarinyar sun kai ƙara ga dattijan ƙauyen inda aka ci mutanen taron kuɗi. Jami'an sun ce mutane hudun sun fusata da wannan tarin dala 750 da aka dora musu. A hakan ne kuma yasa suka cinna mata wuta a cikin gida da take suka koda yarinyar suka kashe ta.
Babu Yakubu makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko wasu mutane uku sun rasu a jihar Taraba bayan da wasu suka rufe kansu kenan wato da garwashin wutar gawayi ba tare da sun bude tagar ɗakinsu ba, lamarin da ya sa shugabannin al'umma suka fara kira ga jama'a da zihartara wajen hanyoyin da suke bi domin dumama ɗakunansu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga birnin Jalingo.
Kamar yadda ma bayanai ke nunawa, wannan abun alhini ya ko faru ne a anguwar Sabo tashin Gembu na ƙaramar hukumar Sadauna da ke jihar Taraba, inda aka samu gawakin mutum uku a ɗaki guda bayan da suka kwanta bacci, lamarin da yanzu ma haka ya jefa jama'a cikin mamaki da kuma tajibi. Cikin waɗanda suka mutu har da wanda tijo da ke da kimanin shekaru 90 a duniya da kuma 'ya'yansa biyu, kuma ana kyautata zaton cewa hayaƙi ne ma ya kashe su a ɗaki cikin dare. Malam Abdulhadi Musa ɗa ne ma ga dattijon da ya rasu ya ko bayyana da lamarin ya faru.
Yace abinda ake cewa san ya faru da shi shine gawayi irin na hura wuta din nan, saboda baban namu tsohon ya kai shekara 90 kaman tunda na kawo shi ina dan hura masa wuta haka, sai muka dan iba ce muka hura, sai muka tafi muka yi sallah muka dawo da wuta mai su. Wannan din shine nake zaton kowannan sanadin gawayi ne sanadin wannan faruwar wannan abu.
Shi ma dai mai angon wannan waje da lamarin ya faru wanda ko bai so a ambaci sunansa ba ya ko shawarci jama'a ne ma da ake kulawa musamman wajen amfani da gawayin dumama daki risho ko kuma generator ba da wuta.
Ya kamata in wannan in an ga abu yau darasi na gobe iya masu kura wuta ko risho ko gawayi irin wannan ya kamata su bude windo saboda iska ya shiga. Da wannan sobi ne ya faru a nan, akwai gidan lilba haka din ya taba faruwa haka, suka kunna janareto suka bari mace gari an samu daya mutu shi ma ya fita hayyar shi sadaket ya samu ya tashi. To yau kuma na ji abin da jin kira mutane masu hura wuta irin wannan su mai da hankali su bude windo.
Wannan abin tashin hankalin na mako zuwa ne yayin da a Jalingo fadar jihar Taraba aka samu faduwar turakun sadarwa na antena biyo baruwan sama da ma iskan da aka yi kamar da bakin koriya wanda kuwa ya ja asarar rayuka da gidaje.
Sunana Ibrahim Maikudi, ina anguwan Sabon Gari a Jalingo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ta adi na rayuka da kuma gidaje da dukiyoyi masu yawa. Wannan ruwan sama yayi barna nima ya shafe ne
an ce na na gullo da yake can bayan hotel dinta da kuma wani antin kawai sai iska ya sokar da wannan antenna din ya fadi akan wannan hotel din bayan da ya fadi kuma akwai mutane a ciki sun kai 10 daga cikin 10 nan guda 3 ne suka sira so guda 4 kuma su riga mu isan gidan gaskiya ɗaya namiji 3 mata domin ɗayan din da kirma muka zare shi namijin din
da yake zo ka ci game da abin da ya faru Mr. Julius Ayabutu da ke zama babban daraktan hukumar kare muhalli na jihar Taraba ya ko gargadi jama'a ne da suke kulawa da yadda ma kamfanonin sadarwa ke kafa turakun su lawa a gidaje ko kuma wuraren hada-hadar jama'a
inda they are supposed to confide with us to confirm whether this is in specificity with specification in respect of an environmental impact assessment report
kai abin takeici ne yadda jama'a ke koyin kula da yadda kamfanonin sadarwa ke kafa turako a gidaje ko kuma a muhallin su ba tare da samun izinin hukuma ba dole a sa ido da kuma bincika daga hukuma domin kare lafiyar jama'a
in the state
kawai yanzu dai rundunar yan sandan jihar Taraba ta ce tana ma bincike domin sanin matakin da za a dauka Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul maut ayar qur'ani ce
sai ku gane na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka
falgan mole uban gala de ma zagi ba ya gaga ba ba falgan mole uban gala de ma
Barallah yanzu bar mu je ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau ne muke kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali shugaban kungiyar Val mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsira a Ghana. Isa Ali ya koro mu da bayani akan abubuwa da ke haddasa hatsira da suka hada da tukin gangaci da sauransu a Ghana. Ya kuma ba da shawarwari akan tallafin kuɗi da gwamnatin Ghana ta baiwa hukumomin kiyaye hatsira. Hirar tamu a yau za ta fara ne da wannan tambayar. To bangaren ku kungiyoyin jama'a wato kungiyoyi masu zaman kansu kenan menene irin dabarun da kuke son ku ga an yi banda waɗannan matakan da kake fadi
na farko abinda muke nema a yi shine na farko karatun da anke gada ma drebobi kenan wanda muke ce public education muna son wannan kuma a kara kuji kai ne so a ci gaba da wannan aiki shirin da muke na farko kenan saboda mu kamata ne mu je inda drebobi ke aiki terminalin su kenan da stations mu samu mu a karatar da su sosai kan hababen da suke yi na farko kenan sannan na biyu kuma shirye-shiryen da muke yi ne muna so a yi kokari a duba waɗanda ke tuki da ba su da takarda su ma a yi kokari in yaso a hana su saboda matsalar da muke samu ne muna samun direbobi su ma suna kan dokan mota tun ba ba su takardar lansesi ba saka gan su ma suna dokan mota su ma suna wannan direbi sai ka muna matsala saboda ba ba su hanya ba ba su kware sun kai kan rika mota na sai gan su ma sun dauki mota wasu ma suna kida mota sai kawo matsala sannan kuma kudin da gwamnati ta bayar wa muna so ya zama wani kudin kowace shekara za a ci gaba ana ba wa hukumomi inda sai su ma su ci gaba su yi aiki da shi saboda in shekaran ka an ba su sabon shekara ba ba su ba za a kawo mana matsala sannan kuma muna so a makarantu da dama inda talibai suke wurin kuma a yi kokari a duba yadda za a karantar da su kan batun titi saboda ba direbobi kada ke aiki kan titi ba ba su kada ke amfani da titi ba yara talibai na aiki na tafiya kan titi tsofaffi maza da mata kowa na tafiya kan titi matata da komai so kamata ne a bar kowa ya san irin ka'idan da ke kan titi inda akwai ka'idodi da dama da mutum inda za ka tafiya kan titi ka sani shine ne inda za a bi inda ba ta iya ka bi in ka ga mota na gudu ya za ka yi ka cross sai na wannan duka ka'idodin da muke so ne a karantar da jama'a in ya so ne wannan hasarin da muke samu kuma ba sannan kuma akwai kiran da kuma muke yi shine manyan titi muna so a aje abin da ake ce health post emergency health post kenan in lokaci hasari ya zo don mun kamin a dauki waɗannan mutanen a kai su asibiti gaskiya wasu na rasa ra'ayinsu amma in an yi kokari an samu health post a ajiye emergency workers su fito fili da ma'aikata asibitoci kaɗan da wasu nesi inda wani hasari ta tashi tun wurin nan sai an miki duba don kaɗan bayan an yi duba sai a dauki su a kai hospital amma yanzu na nake magana gaskiya sai ka san an asibiti wani wuri sai ya kai awa daya ko biyu kaga za a je kan shi a kai wurin kuma ambulance da kuma ya zama mara matsala sosai kamata ne gari ta mun gana
wato motocin daukar marasa lafiya
shi wannan motoci kamata ne a ce muna da shi amma yanzu ka duba muna da matsala sosai sai ka ga an hatsari kan titi ba wani ambulance motar da zai dauki marasa lafiya sai ka ga an dauki mutum an sa cikin taxi kuma yanda ka'idodin jinya yake gaskiya ba kowa za ka iya ka duke shi ka sa shi cikin wannan taxi ba ka ga ya kawo matsala sosai saboda shi kira dai muke yi gwamnati ta yi kokari kan manyan titunan duka a samu a ajiye wannan ambulance da dama da ma'aikata kuma cikin ya so ne a duba yanda za a rage wannan matsala kan titi.
A nan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali shugaban kungiyar Bald mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsari a Ghana muna kuma miƙa godiya ga bakon namu a yau talata 8 ga watan Mayu ne ake kaddamar da bukin mako na shirin kiyaye hatsari na Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar 2018 har zuwa ranar 14 ga wannan watan Mayu bukin mako na wannan shekaran ya mai da hankali ne akan yawan gudu da motoci da sauran ababen hawa da kuma hanyar da za a bi a magance waɗannan kalubale da ke haddasa mutuwa da rauni da ake samu a cikin hatsarin mota. Yawan gudu da mota yana sanadin munanan hatsari da ke lakume rayuka ta kashi ɗaya cikin uku a manyan ƙasashe da suka ci gaba. Kazalika yake sanadin rabin mutuwar da ake samu a cikin munanan hatsarin ababen hawa a ƙasashe masu tasowa. Ƙasashe da suka yi nasara wurin rage mutuwar mutane a cikin hatsarin mota sun yi hakan ne ta bada muhimmanci ga rage yawan gudu da motoci a cikin shirye-shiryen kiyaye hatsarin su. kasashen sun kafa dokoki tare da tilasta aiki da su na tafiyar ababen hawa daidai da yadda kyawun hanyoyin su suke. Misali sun kafa dokoki kuma suka tilasta aiki da su na gudun mota kada ya wuce kilomita 50 tsakanin awa guda a manyan hanyoyi a yankunan birane. Manyan kasashen da suka yi nasarar rage hatsara sun kuma kafa dokoki tare da tilasta amfani da su na gudun mota kada ya wuce kilomita 30 tsakanin awa guda a yankuna da masu tafiya da sawu da masu ke kuna da babura suke yawan zirga-zirga. Suna tilasta dokokin hana gudu ne da na'urorin daukar hoto da ke daukar motocin da ke gudu fiye da kima. Suna kuma tabbatar da yin amfani da wata fasahar da ke auna gudun motoci. Sun gina ko kuma sun yi kwaskwarimar hanyoyinsu suka saka abubuwar da suke hana motoci gudu fiye da kima kamar hasken wutan traffic light da shatalentale wato runabout da kuma tudun da ke hana mota gudu da ake sawa a cikin gari ko kuma speed humps a turance. Bukin mako na shirin kiyaye hatsara na Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar 2018 da shine na cikin hudu ya kara fahimtar da al'umma irin hadari da ke tattare da gudu da mota. Bukin na kuma neman hanyar shawo kan wannan lamarin domin ceto dubban mutane da suke rasa rayukansu akan hanyoyi. A mako mai zuwa za mu ji yanda hukumomi suka yi wannan bukin mako da kiyaye hatsara a duniya a Najeriya da Niger da Ghana da kuma kasar Kamaru. Kafin wannan lokaci a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kamar Allah kada kai nisa baba. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta zo da labarin sayar da hannun jarin filin jirgin saman Jore Hamani da ke birnin Yamai wanda a ƙarƙashin wata yarjejeniya ya fada hannun wani kamfanin kasar Turkiya bayan da ya fafata da wani kamfanin kasar China. Jaridar ta ce yarjejeniyar na nunin shekaru 30 za a shafe Turkawa suna harka a wannan filin jirgi akan kuɗaɗe miliyan 100 na sefa waɗanda tuni aka bayyana cewa gwamnatin Nijar za ta yi amfani da su domin gina wata sabuwar otel a nan Yamai. Lokanar Amfiri ta ruwaito cewa ‘yan kwangila sun fara kokawa akan tsarin bayar da kwangila a reshen kungiyar tarayyar Turai da ke Nijar musamman a fannin ayyukan gina hanyoyin zirga-zirga. A cewar waɗannan ‘yan kwangila wani kamfanin ƙasar Tunisiya ne aka ɗaure wa gindi, eh kane-kane ba wanda ya isa ya samu irin wannan kwangila sai shi. Kuma a cewar jaridar bayanai na nunin kamfanin na Tunisiya mallakar wani ma'aikacin kungiyar ta tarayyar Turai ne a Nijar. Jaridar La Flamme na cewa ɓaragurbin ma'aikata sun fara kutse a ofisoshin wasu daga cikin mambobin gwamnatin Nijar, lamarin da ke ba su damar buga takardun hukuma na bogi a ɓoye domin wallafawa a shafukan sada zumunta irin su Facebook da WhatsApp. Jaridar ta ce misalai irin na wannan danyen aiki na da yawa, kamar yadda a baya-bayan nan wasu suka saci kofin sanarwar wani minista suka saka a Facebook kafin shi da kansa ya fitar da ita a hukunce, abin da ke nufin sirrin aiki a wasu ma'aikatan hukuma ya kau a yau. La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa an fara yunkurin gabatarwa majalisar dokokin ƙasa takardar buƙatar tsige Prime Minister Birgira Fini daga mukaminsa saboda zargin gwamnatinsa da taka dokokin tsarin mulki da rubda ciki akan dukiyar jama'a da dai sauran wasu laifuffuka. Jaridar ta ce ‘yan adawa da ke gaban wannan shiri sun fara tuntubar wasu ‘yan majalisa na ɓangaren rinjaye domin cimma wannan guri, ko da yake zai wuya yunkurin nasu ya kai labari. Mu cike da jaridar Le Bonhomme wacce ta ruwaito cewa ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya horar da wasu ɗaliban makarantun sakandare a fannin aikin jarida. A nan ana son cusawa manyan gobe sha'awar shiga makarantun horar da ‘yan jarida bayan sun samu diplomar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. Jaridar ta ce maye gurbin tsofaffin ‘yan jarida da matasan da suka samu cikakkiyar ƙwarewa a fannin watsa labarai shi ne makasudin shirya wannan taro da ke matsayin wani ɓangare na hidimomin karrama ranar 3 ga watan Mayu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga shirin da kasa ba kasa ba na Usman Ahmed Kabara. wannan shiri ne mai albarka, shiri ne wanda yake wayar da kan al'umma, yake kuma nemo ƴan guragu ƴanci a duniya. Akwai wani bawan Allah ana kiransa Justice Musa Dalla da Katsina, shugaban alƙalan jihar Katsina. Irin namijin kokari da yake akan guragu a jihar Katsina da kuma ƙasa gabaki daya. Inda zamu samu irin sa shugabannin na Najeriya su koyi da halayensa, wallahi tallahi da nakasassu ya samu uba. Irin sa muka nema muka rasa a Najeriya. Ina jin hankali ga ƴan siyasar mu. Ina jiran hankali da gwamnatin tarayyar Najeriya, gwamnatin Buhari, ta ringa taimaka guragu. Ina kira ga gwamnonin mu, sanatocin mu, ƴan majalisun mu na tarayya, ba ku da kishin wannan muskina. Su ma suna da amfani ƙasa, suna voters card. Kuma ana yin zabe da su. Ya za a ce ana cin amfanin su kuma ba a tallafa musu. Dan Allah gwamnatin Buhari ta ina kika yi filin akan guragu. BOI ya isa min da sako na. Ni ne Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe Najeriya.
Assalamu alaikum sake Hausa na murar America. Sunana na wani mai kyau zanne karamin hukumar mulki ta Yobe jihar Sokoto Najeriya. Kiran da nake zan kuɗin min da shi ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma mutanen jihar Sokoto. Kun ga irin zaɓen da aka yi mini na zaɓen hidda gani. Tsohon gwamnan Aliyu na za ta kai da muku da kuma gwamnan Aliyu da kuma gwamnan Aminu ya zuri tambayar sun haɗa kawun da su sun zama tsaye matsayin ki ɗaya. To ya kamata mu ma talakawa mu bi su mu yi da sun kai domin jihar Sokoto ta ci gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOI. Sunana Alhaji Umaru Dangara Chief Director of Operator Ministry of State of Nigeria. Don Allah ku isa min sakona ga ɗan Najeriya baki ɗaya, musulmi da Krista. Don Allah a yi hankali kada a yi amfani da siyasa a jawo rabuwan kawuna a tsakanin addinai. Ina ganin wasu na son su kawo waɗannan abubuwa domin a yi ta kashe-kashe a cikin wannan ƙasa domin siyasa. Domin ra'ayinsu na siyasa. Allah ya taimake mu, amin. Na gode BOI.
Sai yanzu kuma ga labarai a takaice.
Assalamu alaikum. Ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaida don tabbatar da daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA mai riko Gina Haspel ta shugabanci hukumar fadar shugaban Amurka ta White House ta kare Gina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar ko Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukuliyan Iran, kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. Trump ya sha sukan yarjejeniyar da aka kula a shekarar 2015 da ta rage wa Iran radadin takunkumi. Kana kuma ita Iran ta dakatar da shirin nukuliyarta, yana mai cewar yarjejeniyar wani bala'i ne kawai. Rundunar mayakan sama ta Afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini, ta kashe akalla yara 30, kana kuma ta raunata wasu 51 a watan da ya gabata, a cewar sakamakon wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar aka fitar da sakamako a jiya Litinin. Gwamnatin Afghanistan ta ce tana kokarin auna shugabannin Taliban ne, ciki har da mambobi na Quetta Shura, shugabannin kungiyar da ke zaune a Pakistan. Ƙasar Kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin ƙasar, yayin da take yaƙi da ƙungiyoyi biyu masu ta da ƙayar baya a daidai lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a wannan shekaran. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin shi ne ya aiko da wannan rahoto daga garin Awai, inda sojoji suka nuna cewar sun gano wasu wato makamai wanda aka shigo da su taɓa rauniyar hanya.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin insha Allah, wato uku kenan agogon Ghana. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi
Baba Yakuma Kiri
da kuma Ladan Ibrahim Ayawa da Chuba Hero Diyodine da suka hada mana shirin, sai injiniyan mu Darren Smith da ya daidaita mana sautuka, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, abin nan Washington DC.